wato musabbaban wannan tsadar rayuwa suna da yawa. Na farko akwai matsalolin ba mu gina tubalin tattalin arzikin mu batun farko. Mun bar tattalin arzikin mu ya lalace ta inda ba ma iya noma abin da zamu ciyar da kanmu. Ba ma iya sarrafa kayan masarufi wanda mu zamu yi amfani da su. Misali yau a Najeriya ba ma noma cikakken abinci shinkafa, masara, dawa, alkama da sauransu da ke iya rike kasar Najeriya sai mun je mun siyo wasu daga waje. To wannan fita wajen shi yake sa duk lokacin da farashi ya karu ko wata ɗan tangarda kalilan ta dan faru a harkar siya da siyarwa daga waje, shikenan sai ya shigo cikin gida Najeriya yau, warga za mu na al'amuran mu gaba daya. Na biyu, masana'antun mu babu karfi, ba ma wato production, ba ma sarrafa kayayyaki a cikin gida Najeriya. Saboda haka darajar naira bai kamata a ce gwamnati ta barta ta iba wa kanta, ta samar wa kanta karfi ba. Sannan tsadar man fetur da makamashi da yake faruwa a Najeriya yanzu kai tsaye ya yi tasiri sosai akan tsadar rayuwar da ke Najeriya. Banda wannan akwai matsalar gudun hijira da yaƙe-yaƙe da ya lalata harkar noma, ya lalata samar da abinci, ya lalata shigar da kayayyakin gona noma, ya hana yin girbi. Wannan abu ya ɓata tattalin arzikin ƙasa.
To kana ganin buɗe rumbun abinci da shugaba Tinubu yayi zai sauƙaƙa lamarin?
Buɗe rumbun abinci ya kamata ya sauƙaƙe yanayin lamarin tsadar abinci matuƙar in akwai shi a wadace. Amma tambaya a nan shine cibiyoyin Strategic Food Reserve Agency na Najeriya ɗin sun sayi kayan abincin da yawa sun ajiye wanda in aka samu na kasu na wata biyar shekara guda za a iya rabawa talakan ƙasa ya ciyar da ƙasa?
A matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na tilasta 'yan kasuwa da suka ɓoye kayan abinci da su fito da shi su siyar, kana ganin zai iya kawo sauƙin lamura ko kuma ya sa abinci ya yi sauƙi?
Ita gwamnatin da kanta ta tallafa ta rage farashin, ta siyi wani bangaren abincin, ta rage kuɗin da kanta ta siyar wa talakawa. Amma yau idan aka ce da ƙarfi za a sa 'yan kasuwa su yi, to abin da zai zamanto kawai shine za a koma raketeering ko marketeering. An ɓoye abincin ma ta inda ba za a gani ba, ma an gani in an siyar da iya wanda yake hannu shi kenan abincin ya ƙare, ba za a samu ba kuma nan gaba ma. A maimakon farashi ya siya tiya ko naira 2000 sai an koma ana siyan tiya naira 5000 ba a same ta ba ma shinkafar.
To a ƙarshe wace hanya ce mafita?
Mafita ta farko dukanmu mu zamanto mutane masu hankali, masu tsoron Allah, masu kishin ƙasa, masu tausayin juna, masu sanin ya kamata, masu sanin haƙƙi da mutuncin ɗan adam. To tsadar da muke kawowa da kanmu da mun rage wannan, da mun fitar da wannan, domin mu da kanmu muna ma kanmu illa, muna ma kanmu rauni. Wannan raunin ta wajen mu sai abincin mu ɓoye, ta wajen mu sai dala mu ɓoye, ta wajen mu in mun samu mun azurta mun tara dukiya mai yawa, in kowa ya ga dama ya mutu, to wannan ɗabi'ar inda mun daina ta wallahi da mun samu sauƙin rayuwa.
Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin yadda sabbin matakan da ta ɗauka zai kawo sauƙin lamura. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.